الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin muwatta Ramadan shekara 1446 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2025 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 8 kuma muna cikin suratul anfal zai mun tsaya karshen aya ta 41 yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 42 inda ubangiji ta'ala yake cewa iz amtum bil udwati dunya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace iz antum bil udwati dunya kuna lokacin da kuke kan tudu wanda yake kusa da Madina wato wannan za a suranta mana yanda aka yaƙin Badar ko inda aka yaƙin Badar Allah ta'ala yace iz antum bil udwati dunya ku tuna lokacin da kuke kan tudu a duniya na kusa da Madina wahum bil udwati al quswa su kuma suna kan tudu wanda yake na nesa wato wanda yake nesa da Madina warrakabu asfala minkum karabka wato jama'an Abu Sufyan wanda suka debo kayan kasuwanci su kuma suna kasa da ku wato ku kuna sama ta bangaren Madina su kuma kafiran Makka suna sama ta bangaren Makka shi ko Abu Sufyan da shi da fatakansa wato kayan kasuwanci da aka debo su kuma suna kasa da wato ku suna tsakiya kenan suna ta kasa to wannan a haka ne aka fuskanci juna Allah ta'ala ce walau tawa'adtum da kun yi alkawari cewa za ku haɗu a wajen laqtaraftum fil mi'ad da kun saba alkawari amma Allah ne kaddara za ku haɗu ku gwabta yaƙi a wannan wajen wuri ne kusa da garin Badar walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula Allah ya hukunta ku haɗu a wajen don ya kaddara wani al'amari wanda yake abun aiwatarwa wato shi ne ba wa muminai nasara da kuma ƙasƙantar da kafirai liyahlika man halaka an bayyina saboda wanda zai kafurta ma ya kafurta akan hujja cewa lallai yaƙin Badar ya tabbatar da musulmi su ne suke da gaskiya to duk wanda zai halaka ya halaka wato akan hujja shine wanda zai kafurta ya kafurta amma hujja ta tsaya akan sa wa yahya man hayya an bayyina wanda zai rayu shi ma ya rayu akan hujja ma'ana wanda zai imani ya yi imani ala basiratin cewa hujja ta bayyana musulmi su suke da gaskiya ba kafirai ba wa inna allaha la samiun alim lalle Allah yana jin addu'o'inku da kuke alimin kuma ya san halin da kuke ciki anan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da jama'arsa suna bangaren Madina akan wani tudu su kuma kafirai suna can bangaren Makka akan wani tudu amma dukkanin su a Badar suke su kuma Abu Sufyan da shi da jama'arsa suna cikin gangara wato suna gangara na wani wadi da shi da fatakai wanda ya dauko wato ainihin na kasuwanci wanda su ne asalin wanda muminai wato ainihin suka biyo wato yadda wurin yake idan ka wuce garin Badar za ka ga wani tudu na yashi shi ne al'udwatud duniya to sai kuma wata gangara wani rami to a can gaba kuma akwai wani tudu na yashi shine al-udwatul quswa yanzu aka ina hango wuri lokacin da muke karatu a Madina mun kai ziyara wannan waje malamin mu ya nuna mana yadda wuri yake gaba daya to saboda haka su suna bangaren Madina wancan suna bangaren Makka amma duk dai a Badar din ne tudu ne na yashi sai kuma gangara inda su Abu Sufyan suke to shi Abu Sufyan dama yana dawowa daga Sham ne zai wuce ya tafi Makka da kayan kasuwancin mutanen Makka kuma manzo Allah ta sama da shi da jama'arsa dama sun biyo wannan kasuwancin wannan kayan kasuwancin ne domin wato ainihin su kwace su rage asara na dukiyansu da aka kwace musu a Makka to amma Abu Sufyan ya lallaba ya bar wannan wajen ma'ana ya gudu ta yadda sahabban manzo Allah ta sama ba su same shi ba to sai abin ya zama yaki to amma kafin ya gudu dama ya ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nemansa yana nemansa ya taho da runduna za a tare su a kwace wannan kayan kasuwanci saboda haka sai ya aika dan aike je ya ga mutanen Makka su zo su kare dukiyansu Muhammadu da jama'arsa za su kwace musu dukiya to shikenan suka kama hanya suna tafowa amma shi Abu Sufyan yana tafiya akan babbar hanya wanda za ta kai ka Makka wanda kowa wannan hanya yake bi amma yana kaffa kaffa ya leka nan dama dama hagu yana ta tambaya har ya je wai samu wani mutum da ake ce masa Majju bin Amr ya ce masa kana da labarin Muhammadu da jama'arsa ta ina suke sai ce a'a ni ban ga wani mutum dai ya zo nan wanda ban san shi ba amma na hango su mutane guda biyu suna haye da raƙumansu sun je wancan wajen sun shayar da dabbobinsu to amma ban san mutane nan daga ina suke ba shine Abu Sufyan sai ya je wannan wurin inda suka shayar da dabbobinsu don manzon Allah ne ya sanwa da shi da Abubakar kuma suna dan zagayawa su ga ta ina mutane suke to raƙuma sun yi ba haya raƙuma ne sun yi ba haya a wurin shikenan da ya je ya ramar masa ba hayar raƙumin sai ya samu ƙwallon dibino to sai ya gane wannan ƙwallon dibinon Madina ne ya ce haza min ala'ifi ya sariba min ala'ifi ya sariba ya ce wannan yana daga cikin ingiritin ya sariba wato Madina kenan to da aka daga nan yanzu ya gane ta ina musulmi suke ga dabbobinsu sun yi kashi a nan wannan kashin na raƙuman Madina ne domin sun ci ƙwallon dibinon Madina ne saboda haka sai ya juya ta wani ɓangaren ya samu ya gudu to shi ne da ya gudu sai ya aikawa wato ainihin Abu Jahal wato mutanen Makka kenan cewa fa to shi fa ya samu ya fuce saboda haka suna iya komawa ba sai sun zo yaƙi ba to shi kuma Abu Jahal ya ce bai yadda ba zai zo yaƙi kuma da za mu karanta a can gaba saboda haka shi ya ce ba abin da zai hana shi ya zo yaƙi saboda haka ya zo ya iso har Badar ya ce sai ya je Badar ɗin wato ya abin nan ya sha giya su sha giya a soke raƙuma wato a soke musu raƙuma su ci sannan 'yan mata su yi musu waƙa kuma su yi rawa domin Laraba su bi labarin cewa lallai sun zo wannan wajen sun fi ƙarfin Muhammadu da jama'arsa ko sun fi ƙarfin musulmi sun juya to wannan wani abu ne da Bahaushe yake cewa inda rabon za a sha duka bari ba ta maganin kuma saboda haka ya ce zai biyo wuri bayan wasu daga ciki sun masa tawaye akwai wata ƙabila Banu Zuhra suka ce dukan ba za su je ba su wajen 300 aka suka juya da su 1,300 ne shikenan suka zama mutum 1,000 to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta kokarin ya gane cewa wannan Abu Sufyan ya tafi ne ko yana nan don abin da ake so shine a samu Abu Sufyan a kwace wannan dukiyar sai a koma Madina kawai don ba a fito da shirin yaki ba amma Abu Sufyan sai ya wato ainihin kubuce ya aika mutanen Madina cewa ya kubuce to shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu yana son tunda ya ji labarin Abu Sufyan ya tafi yana son ya gano cewa ta ina kuma su waɗannan mayaka na Makka suke domin kar su zo su afka musu ta inda ba su sani ba to ya aje rundunar yaƙi yana ta zagayawa shi da Abubakar yana ta yawo yana ta yawo sai suka je suka haɗu da wani tsoho sai suka samu zafa sai ya tambaye shi ya ce masa kana da labarin mutanen Madina da suka fito yaƙin nan da ko mutanen Makka suna daidai ina ya masa haka ne don kaddaba mi kar ya gane cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace ina labarin mayakan nan na Madina da suka fito za su yaki da maya da mutanen Makka ina wa ko inne suke sai mutumin ne yace masa to bazan gaya maka ba sai ka gaya min kai din daga ina kake ko din daga ina kuke sai manzon Allah kuma sai yace to muka gaya mana dai da inda suke din mu ko sai mu gaya maka daga ina muke sai ce to mutanen Madina an ce ranan kaza suka baro Madina inda gaske ne wannan ranan suka baro Madina to yanzu suna daidai wuri kaza sai fa daidai inda manzala ta sama aje rundunansa yace mutanen Makka kuma idan an ce sun taso ranan kaza inda gaske ne to yanzu suna daidai wuri kaza sai fa daidai inda mutanen Makka suke kaga wannan hasashe ne wani ilimi na musamman da wanda Abu Sufyan yayi amfani da iliminsa na sanin dibinin kullon dibinin Makka ya gane cewa mutanen Madina ne suka shaje da gobinsu a nan shi kenan ka ga manzo sai yanzu ya gane cewa sahabbai suna al-udwatul dunya su kuma yace suna al-udwatul quswa shi kenan sai juya sai tafi sai mutum ya ce baka gaya mana daga ina ku baka gaya min daga ina kuke ba sai ya ce nahnu min ma'in yace mu daga ruwa muke sai manzo sai ya juya sai ya kama tunani ko wani ruwa ruwan iraki ne ko ruwan ina bayan ma za su a ya tafi ya masa tauriya ne saboda waje Allah min alma'i kullu shay'in hay ko wani dan adam daga ruwa yake ai da ruwa ka ne sai to da haka sai yace daga ruwa muke kawai shi ke da yata don kare ce daga Madina wani kuma ya zo bincike cikin mutanen Makka ce ai yanzu nan suka bar wurin nan shi ke nan sai ya bar shi da salati ko ina ta tunanin wani irin ruwa ne to haka manzo Allah sallama wato ainihi yayi masa wayo to shine a nan Ubangiji subhanahu wataala yace ku tuna lokacin da kuke kan tudu na kusa da Madina su kuwa suna tudu na can nesa da Madina warrakabu asfala minkum karabka su ne ainihin al'ir fatake wanda suka dauko kayan kasuwanci daga Sham wanda Abu Sufyan yake jagoranta su kuma suna kasa da ku walau tawa'atu laqtalaqtu tumi'a wato sun hadu ne ba tare da sun yi alƙawarin mu hadu a wuri kaza mu gubza yaki ba Ubangiji ta lace da alƙawari kuka yi maƙila da wani zai saba amma Allah ta'ala walakin li yaqdi Allahu amran kana maqula Allah yayi haka ne don ya hukunta wani abu wanda zai wato wanda zai aikata shine don ya daukaka musulunci da musulmi sannan ya kaskantar da kafirci da kafirai kuma abin da ya faru a yakin Badar kenan ya zai ku kafirai kuna da yawa wayannan yan kadan musu tigalba akan ku saboda haka wannan sai zame musu wato ainihin kaskanci da walakanta a idon wato ainihin duniya sannan sai yace saboda kuma wanda zai imani yayi imani a bisa hujja wanda kuma wato bai zai wannan wanda kuma zai halaka ya halaka akan hujja shine wanda zai yi imani ya san cewa lalle yakin Badar ya nuna musulmi suna nan akan gaskiya na mare su daga Allah ne wanda zai halaka kuma ya halaka ala basirati ya san kafiran Makka ba akan gaskiya suke ba in ma zai bi su ya halaka to ya bi su ya halaka inna Allaha sami'un Allah mai jin addu'o'in da kuke yi ne da neman taimakon da kuke yi da kuma neman dauki da kuke Ubangiji ta'ala ya kawo muku sannan alimun Allah ta'ala ya san halin da kuke ciki kuma ya san cewa wato ainihin zai ba ku nasara ya san halin da kuke ciki to wannan yakin wannan sahu da aka yi wa'annan suna nan wa'annan suna nan shine farkon yaki manzo Allah ta suma ya shirya wato ainihin rundunan sai yace ku tsaya a nan ku yi sahu amma kada ku motsa kada ku kai hari sai idan ni ne na gaya muku amma idan an kawo muku hari kuka ga wasu za su kawo hari to ku harbe su da kibiya kar ku zare takobin ku sai dai idan sun zo sun hadu da ku to da kaga takobi aina na kusa ne ake tsara da shi amma kibiya kuma na nesa ne sai ya basu ya je ya shiga wata rumfa da aka masa shi da Abubakar yana ta addu'a yana ta roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo masa dauki yana ta roƙon Allah ya kawo masa dauki to kafin nan sai wani mutum wato ainihi ya fito ana ce masa Al-Aswad bin Abdul Aqad Al-Makhzumi wani mutum ne wanda yake shiki an riga an san shi tuntuni to yana bangaren kafurai sai ya ce wallahi shi sai ya je ya sha ruwan da manzala kuma ya tsare shi da sahabbansa ko kuma ya mutu sai manzala kuma ya zo ya tsaya a wani wuri to daga cikin sahabban sai ya ce ya rasulullahi wannan Allah ne maka wahayi ka tsaya a nan mu sauke zango anan ko kuma da yaki ne dabara ne na yaki yace dabara ne na yaki yace san dabara ne na yaki mu matsa can gaba mu je mu tare mu ruwa idan mun tafi gaba muka zauna mu muna da ruwa dai zama su kuma ba su da ruwa amma in muka je kafin ruwan za su iya mamaye ruwan mu ko mu yi baya to shine wannan mutumin Al-Aswad bin Abdul Asad yace wallahi sai ya je ya sha ruwan tafkin nan ko kuma ya mutu shine ya taho da burgansa da makamansa da barazanansa da ya zo ya tinkari sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sai ya je ya kutsa cikin su ya je ya sha wannan ruwa to shine sai na Hamza ya tare shi da wani duka ya kwantar da shi a wannan wajen kwantar wanda ya kusan mutuwa amma duk da haka yana ja da gindi yana rarrafe yana ja da gindi sai ta je wannan ruwa ne sai da ya bakin wannan ruwa to shine sai na Hamza ya sake masa wani duka shi kenan ya kashe shi to wannan shine farkon yaki daga nan mutane makka kaga abu bai fara musu da dadi ba abun ya fara da barna to ana nan kuma sai wasu mutum uku daga kafirai manyan kafirai sai suka fito mubaraza akwai wani abu da ake cewa mubaraza a yaki shine wasu gora za su fito a bar su kowa a bar shi da gabalinsa wato da dan uwansa su yaki a gawa zai kada wani kafin a fara yakin gaba daya to shikenan sai abun nan Utbah bin Rabi'a da Shayba bin Rabi'a da Al-Walid bin Utbah su uku sai suka fito suka ce wasu mutum uku su fito daga cikin musulmi shikenan wasu ansarawa suka fito za su tare su sai suka ce ku su waje ne suka ce su ansarawa ne sai suka ce ku mana kadan yan uwan mu Quraisha muke nema muhajirun su fito to shikenan sai suka ce Muhammad ya fito musu da wasu guraza su gwabza da su shine manzo sai ya kalli Ubayda bin Harith yace tashi ya kalli Hamza yake tashi ya kalli Sayyidina Ali yake tashi su sake su je su tare wa idan to shine kowa sai ya je ya tare wato ainihin mutum daya kowa daga cikin su shi Ubayda bin Harith ya tare Utbah bin Rabi'a Hamza ya tare Shayba bin Rabi'a shi kuma Sayyidina Ali ya tare Al-Walid bin Utbah to da aka zo dama za a ba ku dama ne kowa wannan da shi da dan uwansa kai wannan haka da abun gubza haka ba mai shiga rundunar yaki sun zama yan kallo ana farawa kan ai haka da haka Hamza ya kalmashi nasa Ali ya kalmashi nasa ya kashe shi to da aka kashe Al-Walid bin Utbah da kuma Shayba bin Utbah amma tsakanin Ubayda bin Harith da kuma Utbah bin Rabi'a wannan ya ka takobi wannan ya ka takobi kowa sai ya tare sai takobinsu suka saba saboda haka wannan ya tari wannan sai suka fadi sai zama da babu mai iya wani abu kuma a cikinsu to shine da Sayyidina Hamza da Sayyidina Ali sai suka zo suka afkawa shi Utbah sai suka kashe shi wato suka ce ainihin Ubayda yaki kenan sai suka dauki shi kuma Ubayda bin Harith shikenan aka kawo shi cikin wato runduna ya kama jinya har aka gama yakin Badar amma a ƙarshe kafin a koma Madina ya yi shahada da sababin wannan rauni to wannan shine farkon wato ainihin yaki to manzon sa daina addu'a yana roƙon Allah subhanahu wataala ya bashi nasara yana cewa Allahumma wa'adaka alladhi wa'adtani ya Allah alƙawarin da ka mini Allah in ka halakar da wa'innan musulmin ba za a bauta maka baya na Allah ka cika min alƙawarin da ka mini har sai na abaka yana cewa ya rasulullahi ya isa ka Allah ya ji ka zai amsa maka addu'ar ka sannan sai Allah ta'ala ya nuna masa ga mala'iku suna zuwa an aiko masa da rundunar mala'iku su taimake shi a yaki to da haka ne farka yayi kamar yayi bacci sai ya farka sai ce abshir ya Abubakar hadha jibril ala hasanatu naqaw albishirin ka Abubakar wannan malaika jibril ne a bayan sa akwai ainihin rundunar mala'iku ga ƙuranan suna tayarwa da dawakai shikenan sai fita yana cewa sayun zamu jam'u wa yuwadduna dubur za a rusa taron kafurai za a rusa su kuma za su juya baya dole su yana karanta wannan ayan har ya zo inda za a ya zo wajen yakin wajen sahabbansa ya ɗauki ƙasa a hannunsa sannan ya watsa wa kafuran su 1000 ba wanda ƙasar ba ta shiga idonsa ba ko da haka duk ƙasar ta shiga idonsa sai zama suna faman cire ƙasa a idonsu ne ba maganar yaƙi ba manzon sa sai ya ce wa sahabbansa qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard ku tashi zuwa ga aljanna wanda fadinta fadin samai da ƙasa ma'ana a tashi a kama gobe yaƙi dole ne mutu aljanna zai tafi daga nan aka fara aka kama saran kafurai musulmi na tsaran su mala'iku na tsaran su aka ci galba wato ainihin a kansu musulunci ya samu daukaka wato ainihin a wannan yaki ne to da haka wannan yaki shi na farko babban yaki wanda musulunci ya riba reni tsakanin su ayi tsakanin musulmi da wanda suke kafirai sai Allah ta'ala ya ce
إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.
Ubangiji ta'ala ce iz yurikahumullahu fi manamika qalila, katina lokacin da Allah ta'ala yake nuna maka wayannan mayaka kafirin maka Qurayshawa fi manamika a cikin baccinka qalilan yan kadan, wato banza sama yayi mafarki an runa masa rundunan makka wanda za su zo su yaƙe jama'a ta kauna masa su yan kadan ne ba su dewa ba don komai ba don wannan ya zaburar da shi da shi da sahabbansa su fita yakin ba tare da sun yi tsoro ko shakka ba. Wannan ba wata ni'ima ne, idan za ka yi fada da mutum Allah ya nuna maka shi dan karami ne, to kaga za ka gani za ka kalmace shi kawai. Walau arakahum kathiran, da Allah ta'ala ya nuna maka su a matsayin runduna ne masu yawa kamar yadda suke mutum dubu, da a dubun aka nuna maka su zafashintu da kun ji tsoro da kun tarwatsu, wala tanazatun, da kun yi ta yin jayayya fil amri a cikin al'amari, wato da kun dinga jayayya cewa wai kuna wasu za cewa wayannan mutanen sun fi karfin mu, kar mu je mu tinkare su, ba za mu iya da wayannan mutanen ba, da haka za ku yi ta yi, amma sai Allah ya nuna maka ɗan kaɗan ne mutanen za ku iya kurmushe su. Sai ya ce walakinna Allah sallam, sai dai Allah ya kubutar da ku, sallamakum, ya kubutar da ku daga wannan jayayya da wannan tsoron duk ba a same shi a cikin ku ba, domin kuna tammanin mutane yan kaɗan ne ba su da yawa. Sai ce innahu alimun bi zati sudur, lalle Allah ta'ala masanin abin da ke cikin kira zani, ya sa abin da ke cikin kirjin kuwa. Wayannan mutanen yadda manzala ta sama ya san yawan shi ne lokacin da sun zo sun taru, manzala ta sama shi ma ya taru da jama'ansa, amma ana ta yawo dai a ga ta ina suke daidai ina ne. Sayyidina Ali da shi da wasu mutane suna yawo sai suka samu samari guda biyu suna ɗiban ruwa a wata rijiya, sai suka kamo su suka zo da su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai suka samu manzon Allah yana sallah, sai suna tambayar su daga ina kuke ku su waye ne, sai suka ce ai su mutanen Abu Jahal ne wanda suka zo yaƙi daga Makka, sun zo ne su ɗiba musu ruwa suna shayar da su. Dokar su sai na suna cewa ƙarya kuke kuna cikin mutanen Abu Sufyan, saboda su burin su a samu jama'a Abu Sufyan su faso wannan dukiya. Sai suka ce a'a, sai suka buge su, sai suka ce su suna cikin mutanen Abu Sufyan, sai suka kare su. Manzo Allah ta sama da ya gama sallah sai ya kira su, sai ya ce to wayannan samarin sun gaya muku gaskiya kun buge su, sun muku ƙarya kun kyale su, yace suna cikin jama'an Abu Jahal ne, mayaka ne, ba ta cikin wancan fataka. Shikenan sai manzo Allah sai kawo musu interview, daidai ina kuke kaza, ina suke kaza, me kuke musu ga abin da muke muku, muke musu. Sai yace to su nawa ne, su Abu Jahal da jama'arsa, mutanen Makka su nawa ne suka zo wannan dagar wannan yaki? Sai samari na suka ce wallahi ba mu san su nawa ba ne, amma dai abin da muka sani kullum ana yanka raƙumi tara, wata ran a yanka raƙumi goma, abinda suke ci kenan, wata ran raƙumi tara, wata ran raƙumi goma. Sai manzo Allah ta sama ce to suna tsakanin 900 zuwa 1000, sai faɗi adadin su, kaga hasashe kenan. To da haka kowane mutum 100 zai ci raƙumi ɗaya, raƙumi ɗaya zai kosar da mutum 100, to da haka aka gane adadin su. To amma a cikin bacci an nuna masa ba su wuce mutum 70 ba ko mutum 100, aka nuna masa, to za a nuna masa mutum 1000 ne, ila da za a ji tsoron tinkarar yaki, amma aka nuna masa 'yan kaɗan ne. To da haka to shi ne a nan Ubangiji ta'ala yake cewa Allah ta'ala yana nuna maka su a cikin bacci cewa 'yan kaɗan ne, da zai nuna maka su kuna da yawa, ka gaya wa sahabbanka ila da za ku ji tsoro sannan ku dinga jayayya a cikin wannan al'amari. Allah ta'ala ya san me ke cikin zuciyarsu, ya san tasu faɗi haka. To duk lokacin da wayanda za ka yi rikici da su suka zama 'yan kaɗan ne, ai kana ganin damar su, amma suka zama masu yawa akwai shakka a ciki. To in Allah ya nuna maka 'yan kaɗan ne, to ya taimake ka ne domin ka zama jarumi, ya zama babu tsoro a tare da kai. Sai Allah ta ce wa idh yurikumuhu,
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
وبنجي تعالى وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ katina lokacin da Allah ta'ala yake nuna muku su izil taqaytum yayin da kuka hadu fi ayunikum a cikin idanunku kalilan yan kadan wannan kuma a zahiri ba a bacci ba lokacin da suka zo za a yaki Allah yana nuna muku cewa yan kadan ne wayannan mutane lokacin da kuka zo a wato ainihin yaki ne wannan shi ma domin ku samu kwarin gwiwa na yakan su sannan wayuqallilukum fi ayunihim yana karanta su shi ubangiji ta'ala yana karanta su yana karanta ku fi ayunihim a cikin wato idanun kafirai su ma kafiran sai suke ganin ku yan kadan amma kafin a fara yaki Allah yayi haka ne li yaqdi Allahu amran kana maqula don Allah ya hukunta al'amari da zai faru su ma kafiran da Allah zai nuna musu su muna da yawa kafin yaki da za su juya ba za su yaki ba amma ku in ma sai suke ganin ku yan kadan ne za su iya kurmushi shi yasa su saki su juya wa ila llahi turja'u al'umur izuwa ga Allah subhanahu wata'ala ake mai da al'amura to su sabon manzala ta sama tun farko kadan ake nuna musu kafirai kafirai yan kadan ne kuma da aka zo yakin ma yan kadan suke ganin su don su samu kwarin gwiwa yakan su amma su kafirai kafin a zo girkin yaki suna ganin sabai yan kadan ne za su kurmushe su amma da aka fara yakin fa to Allah ta'ala ya nuna musu kafirai musulmi sun ninka kafiran ba su 1000 bane to Allah ya nuna musu sun kai 2000 su musulmi alhalin su 300 ne don me saboda su ji tsoron musulmi wannan kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratu ali imran qad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlayhim ra'ya al-ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar Allah ta'ala yake wato hakika akwai aya a cikin jama'u guda biyu da suka haɗu su ne rundunar musulmi da rundunar kafirai ɗaya jama'an tana yaƙi ne fi sabilillah su ne musulmi wasu jama'an sauran jama'an kuma kafirai ne suna yaƙan musulmi amma suna ganin musulmi sun ninka su gida biyu yarawnahum mithlayhim ra'ayal ayni a ganin ido amma a hakika ba haka bane haka Allah yake nuna musu su cewa fa sun ninka su domin me domin a samu galba domin a samu galba akan su sukariya so da haka ubangiji subhanahu wataala yana karfafa bayinsa ko wanda ya ga dama da nasararsa sannan a cikin wannan Allah ta'ala yake akwai ayoyi ko kuma akwai izina ga wa'inda wato ainihin suke da lura sai Allah ta'ala ya ce
ya ayyuha alladhina amanu إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
وبنجي تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قولاً لبك إيماني إذا لقيتم فئة إذن كوك هذا دوتر دون تياكي فاثبتوا كتبتا كاركو تذاك بلو واذكروا الله ko ambaci Allah ta'ala kaseeran bi yawa la'allakum tuflihun domin ku rabbanta wato idan kuka hadu wato a wajen yaki tare da kafirai to ku tabbata kar ku ce za ku gudu ko da za ku yi shahada ne amma ga lakani nan ku dinga ambaton Allah da yawa in kun yi haka za ku rabbanta wato za ku yi nasara shine ku dinga yin addu'o'i ku dogara ga Allah ta'ala kula ta addu'a kuna ambaton Allah Allah ta'ala zai ba ku nasara hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim manzo Allah ya sama yana faɗa a cikin wasu yaƙoƙa da yayi yana cewa ya ayyuhan nasu la tatamannaw liqa'a al'aduwi fa idza laqitumuhum fasu ya ku mutane ya ku mutane kar ku yi burin haɗuwa da abokanin gaba kar ku yi burin yaƙi amma idan kuka haɗu da abokanin gaban ku ku tabbata kada ku gudu wa'lamu anna al-jannata tahta dhilalil ujub ku sani cewa aljanna tana karkashin inuwar takuba ma'ana wannan takubin da kuke gani yana kyalli a saman ku to in ainihin takubin ya tare ka aljanna za ka tafi so da haka kar ku gudu lokacin da aka fara yaki amma kar ku yi burin yakin kuma kafin yanzu aljanna tana karkashin wato ayin tukuba sai manzo sun sai tashi ya kama addu'a allahumma munzil alkitaba allahumma munzil alkitabi wa mujri as-sahabi wa hadim al-azabi ihzimhum wansurna alayhi ya allah wanda yake saukar da littafi mai gudanar da hadiri ko gizagizai ko kuma gadimare ya wanda yake rusa rundunan kafurai a wajen yaki ka rusa mana su ka taimake mu akan ko da haka abinda yake bukatar mai aka su ita yake fi ta zikiri suna addu'a suna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su nasara ya ba su nasara to sai kaga Allah ta'ala ya ba su nasara kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'iznillah jama'a yan kadan suna iya rija jama'a masu yawa da izinin Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya ce
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
وَبَنْجِلِي تَعَلَاتِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ كُبِئَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَمَنْزُونَ اللَّهَ صلى الله عليه وسلم وَلَا تَنَازَعُوا قَرْكُوا إِجَائِيَّا وَهَدَ كَنْكُوا ku tinkari kafurai za ku ci galba a kansu wala tanazau kar ku dinga jayayya fa tafshalu sai ku yi rauni wa tazhaba rihukum kuma karfin ku yake to da haka duk lokacin da musulmi ba su hada kansu ba to karfin su rikuwa yake idan sun hada kansu kuma suna ƙara karfi ne wasbiru ku yi hakuri inna allaha ma'as sabirin ubangiji subhanahu wataala yana tare da masu hakuri da taimakonsa zai taimake su anan Allah ta'ala yana kiran musulmi su bi Allah su bi manzala ta za su hada kansu idan suka tsaya jayayya ba su hada kansu ba to za su yi rauni kuma karfin su zai tafi wannan shine abin da ke tafiya a duniya da can musulmi daula ɗaya suke da ita amirul mu'minin guda ɗaya ne abubakar sannan umar sannan usmanu sannan aliyu har aka tafi daula umawiya su muawiya ibn abi sufyan da sauransu amma ana tafiya bayan daula umawiya an yi daula abbasiya an yi daula fatimiyya daga ba sai aka kakkasa duniya sai ta zama duwailat bayan an rusa daula uthmaniya sai ta zama duwailat kowace kasa da shugabanta da shugaba ɗaya ne duk duniyan musulunci gaba ɗaya kaga suna da ƙarfin da za su iya tinkarar kowane kafuri kafurai ba su da wani shauka ba su da wani ƙarfi amma sai aka zo aka kakkasa duniyan aka yakin duniya na farko da na biyu sai aka kakkasa kowanne akwai me akwai shugabanci a yankin nan a ce kasa kaza ne ga shugaban kasan su a yankin nan a ce kasa kaza ne shine duwailan wannan shi ya kakkasa wato ainihin kawunan musulmi ya rarraba kawunan su ya zama ba su da haƙin kai sai ya zama li kulli jama'atin fina imamun walakin al-jami'a bila imamin wato kowane jama'a suna da shugaban amma an duba kuma duka ba babu shugaban to sai zama babu haɗin kai wanda za a iya tinkarar kafurai a cikin ba a kansu sai sai zama da ma kafuran ma sun fi ma musulmin haɗin kai dan yanzu abin da yake tafiya a duniya kenan musulunci yana cewa a haɗa kai wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗayan ku kar ku rarrabu wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat kar ku zama irin yahudu da nasara wanda suka yi ta sabawa bayan hujja ta zo musu to yanzu sai zama ne yahudu da nasara sun hada kansu wajen yakan musulmi su kuma musulmi ba sun kasa hada kansu shine ne yake cewa bahasu anil adyani fil ardi kulliha wajadtu biladallahi gharban wa mashriqa wa lam ara kal islami ad'a li ulfatin wala mithla ahlihi ashadd tafarruqa idan na zagaye duniyan nan gaba ɗaya na je bangonta ta yamma da bangonta ta gabas ban ga wani addini da yake kiran mutane su hada kai irin addinin musulunci ba yace amma ban ga mutane masu tsananin rarraba kai irin musulmi ba to da haka kansu arabi yake yace Allah ta'ala yace abun nan kafurai kansu a haƙiƙi illa tafaluhu takun fitna dumin farkon aya ne walladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa tafaluhu takun fitna fil ard wa fasadun kabir to da haka kafurai wanda suka kafurta shashin su maso ya shashi kansu a hade yake in ba ku yi haka ba to za a samu fitina a bayan sa da a samu barna to da ka raga ana gaya mana cewa ba mu yi koyi da kafirai wajen haɗin kai alhalin mu ne ake kira mu zo mu haɗa kanmu ne da da kan yake haɗe kafirai suna tsoron musulmi yanzu da kan yake rarrabe kafirai ba sa shakkan musulmi to da ka duk wanda suka raba kansu to sun samu rauni to shine Allah ta'ala yake cewa wala tanaza'u kada ku yi jayayya fa tafshalu sai ku yi rauni wa tazhaba rihukum kuma ainihin karfinku ya tafi rihukum anan karfinku ake nufi to menene zai haɗa kan mutane shine ati'ullaha wa ati'ur rasul bin Allah da bin manzon Allah shi zai haɗa kan mutane ke sa aka fara da ati'ullaha wa rasulahu sannan ka aka ce wala tanaza'u a sai alkitabu wa sunna shi ke haɗa mutane alqur'ani da hadisi shi yasa da Allah ta'ala ya sai ce wadi Allah wadi rasulahu wa ulil amri minkum sai ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah da shugabannin ku da malaman ku idan kuka yi jayayya akan wani ku kasa fahimtar juna to ku koma qur'ani da hadisi ku koma wajen Allah da manzon Allah shine alqur'ani da sunnar manzon Allah ita ne zaka haɗa kansu amma babu wani haɗin kai da za a ce wai a bal qur'ani da hadisi a gifi a ce kuma za a haɗa kai sai dai a haɗa baki amma ba haɗin kai sai dai haɗin baki to shi wannan ne yasa kaga bayan da za a yi ahlus sunna da yan bid'a su haɗa kai zai yiwa sai ran da yan bid'a suka bar bid'a suka dawo qur'ani da hadisi shikenan Allah ne zai haɗa mu da manzonsa sallallahu alaihi wasallam amma ba abin da ɗan bid'a yake so shine ni in bar alqur'ani da hadisi in zo na bi ra'ayinsa in zo in bi shehinsa in zo in bi waliyinsa ko da ya saba qur'ani da hadisi kaga ba zai taɓa yiwa ba Allah ta'ala cewa in mun yi jayayya mu koma qur'ani da hadisi shikenan idan aqidar mu daya daga alqur'ani da hadisi muke daukowa babu maganar mu saba amma ni ina daukowa da qur'ani da hadisi ko fa kana daukowa daga shuhudinka to kaga ba inda za a yi mu daidaita in ko na ce ma mun hada kai to munafurci ne wannan sai dai idan mutum wani daga cikin mu zai bar ra'ayinsa amma matukar kowa yana inda yake to babu wani haɗin kai da za a samu sai dai za a iya haɗuwa a yi aikin gayya in ana so a taimaki mutane ko a tattauna kan wani abu wannan za a iya amma a ce wai a daina jayayya har ka ji ana cewa wai mutum ya daina wa'azi yana cewa shirka da bid'a wannan zai kawo rarrabuwan kai to kaga wannan bai ma fahimci inda addini ya zo sa tunda qur'ani ya yaki shirka da bid'a hadisi manzo Allah sun yaki shirka da bid'a sai ka daina yakan shirka da bid'a to me zaka yi kina ai sai dai ka daina karantarwa shikenan sai ka ce kowa duk abin da yake a kansa daidai ne kaga wannan munafurci ne ba kai son ka dora mutane akan wato ainihin shirya ba ne ubangiji ta Allah ya ce kar ku yi rauni ku yi hakuri wasbiru ala shada'ilil harbi wa ahwaliha ku yi haƙuri a kan tsanance na yaƙi da tsorace na yaƙi inna allaha ma asabiri Allah yana tare da masu haƙuri ma'ana zai taimake su in dai ka haƙura ka bi addinin Allah zai taimake ka akan abokanin gabanka sai Allah ta'ala ya ce
wala takunu kalladhina kharaju min diyarihim bataran wa ri'an الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط
وبنجد تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم كركو كسانتي كما وين دسكا فيتو دغا جيداجن سو سوني قريشاوا وين دسكا برو مكه دوكا زو بدر دافي اكي مسلمي كركو زما ايرين سو بدران saboda girman kai wato sun fito suna takama suna girman kai wari'a annabi da nuna mutane cewa su masu karfi ne wai sudduna an sabilillah suna hana bin tafarkin Allah suna hana yin imani har ku zama irin su wallahu bima ya'maluna muhit Allah bai kewaye wani da abin da suke aikatawa kuma zai kama su zai musu mummunan sakamako wannan sifa ne na su Abu Jahal lokacin da suka baro Makka suna tsakiyar tafiya Abu Sufyan ya tura musu dan aike cewa fa to ni san na samu na kufuta yanzu ina hanyar Makka tare da dukiyar ku kuna iya komawa sai aka karanta wasiƙa shikenan sai Abu Jahl ya ce shi sai dai a tafi yaki wasu daga cikin jama'a suka ce a'a su ba za su tafi ba akwai al-Aknas bin Shariq yace shi tam bai kamata a je yakin nan ba, tunda dama don a kare dukiya ne, to dukiyan an same ta, dukiyan bata kubuce ba, me za a je ai? Shi kuma yace bai zai yi ba. To akwai wasu kabila Banu Zuhra suka ce to babu mutum ɗaya mu da ce daga cikin mu wanda zai je wannan yakin, za mu juya. Haka nan suka juya su wajen 300, kaga daga nan aka samu gibi. To shi Abu Jahl me ya sa shi bai juya ba? Bataran, saboda girman kai. Me ma'anar girman kai? Manzon Allah ya fassara shi, batarul haqqi wa ghabtun nas, a gaya maka gaskiya ka ki karɓa da kuma rena mutane. Saboda haka shi baya son gaskiya kuma ya rena sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yace shi ba inda zai je sai ya je yakin Badr, ya je Badr da shi da jama'arsa. Yace za mu je mu sha giya, a yanka mana raƙuma mu ci, ‘yan mata su yi mana waƙa mu yi rawa, Larabawa su ji labari mun zo wannan wurin mun yi sharholiyanmu mun shakata mun juya mun tafi mun fi ƙarfin Muhammadu da jama'a. Wannan girman kan ne ya sa shi ya je, bai san cewa ajalinsa yana wajen ba, ai bai dawo ba. To kaga faɗaran kenan. Sannan wari'a annasi da riya wa mutane, me riya wa mutane? Wai Larabawa su ji labarin wai shi mai ƙarfi ne ya zo ya yi abin da ya ga dama ya juya ya tafi. To da aka gani yane kenan yake yi, don a ce shi ma jarumi ne ko shi ma wani abu ne. To kaga inda ribon za a sha duka ne, bari ba ta magani komai. Saboda haka sai suka je wurin wannan yakin, kuma Allah ta'ala ya ajali su. Kuma za su ma ce kada ku yi haka, mana kar ku zama masu girman kai, kar ku zama masu riya. Wai su duna an sabilillah, suna hana bi tafarkin Allah, kar ku zama masu tsarewa gabarin tafarkin Allah, ku hana mutane imani. A'a, ku kira mutane su zo ga imani. Sannan wallahu bima ya'maluna muhit, da Allah ta'ala ya ce yana kewaye da abin da suke aikatawa, ma'ana zai mutu mummunan sakamako akan wannan. Kuma tun a Makka ya nuna musu, tun a Badar din kai gashi dai an karkashe su, amma kuma sakamakon bai kare ba. Idan an je lahira kuma akwai me? Akwai azaba babba na cutar da musulunci da suka yi da rashin imani da su. Ubangiji ta'ala yana yin kashedi cewa kada mutum ya zama haka, kar ka zama mai girman kai, kar ka zama mai riya, kar ka zama mai saddu daga addinin Allah, ka hana abi addinin Allah ko baka bi ba. In kai haka Allah zai kama ka, ya ɗanɗana maka kuɗanka tun a nan duniya. In kuma a duniya bai kama ka ba, zai kama ka a lahira, ko kuma duka guda biyu, duniya da lahira. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu riƙe addininmu. Sai Ubangiji ta'ala ce
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب.
Ubangiji ta'ala ya ce wa hizzayyana lahumu shaytan, ka ambaci lokacin da shaytan ya kawatawa kafirin Makka a amalahum ayyukan, wato shirin da suka yi dafi yaƙi musulmi, shaidan ya zo ya yi ta zuga su. Wato akwai wata ƙabila Banu Kinana wanda suke tsoronta, ko Banu Bakra. To sai shaidan ya ce musu, a'a, ni zan taimake ku, ni ne shugaban wannan ɓangaren gabaɗaya. Sai ya zo musu a suran Suraqatu bin Malik, saboda haka wa'innan baku da matsala da wa'innan, ku je ku yi yaƙi za ku ci galba. Shi ne ma'anan wa iz zayyana lahumu shaytanu amalahum, ka tina ko ka ambaci lokacin da shaidan ya kawata musu ayyukan kafirai kenan. Yace abinda kuke daidai ne, yawa gara ku je ku kurmushe su a huta da su. Lokacin Suraqatu bai musulunta ba. Wa qala, sai yace la ghaliba da kuma yoma, yau ba mai rinjayen ku minan nasi, daga cikin mutane. Wa inni daru lakum, ni mai lamunce muku ne wannan, na lamunce muku, ni da kabila na duk za mu taimake ku. To da haka babu wani wanda zai ainihin rinjaye ku a wannan wajen. To da haka za ku ci galba a kan musulmi, ku je ku yaƙi. Haka shi zai dinga zuga su, shaidan ne amma a da surar mutum ya dinga angiza su, yana zuga su. Falamma tara'atil fi'atani, yayin da jama'u biyun suka ga juna, wato an zo za a gwabza yaƙi, ya kai su ba har fagen yaƙi, har gashi nan za a zo a gwabza. Musulmi suna ganin kafirai, kafirai suna ganin musulmi, za a fara gwabza yaƙi. To yayin da jama'u biyu suka ga mutane suka ga juna, wannan kasa ala aqibaihi, sai juya a kan dugadugansa, wato sai juya ya gudu ya bar wajen yaƙi. Suna ta cewa Suraqatu ina za ka je, Suraqatu ka ce za ka taimake mu ina, sai gudu yake ta yi kawai, su sun ɗauka Suraqatu ne. Wa qala, sai ce musu inni bari'un minkum, ni ba na muku tawaye, ba ruwana da ku. Ya kai su ya baro su kenan, ya loka su ya baro su. Inni bari'un minkum, inni aqa inni ara ma la tarawna, ni fa ina gani abin da ba ku gani. Ya ga mala'iku, to da haka shi ya ga mala'iku, amma su ba su ga mala'ikun ba a lokacin. To da haka da aka zo jama'un suka ga juna rundunar yaƙi, musulmi suna ganin kafirai, kafirai suna ganin musulmi, shedan yana bangaren kafirin, amma sai ya hango mala'iku sun zo za su taimaki musulmi. To da ya gan su sai ya ruga da gudu. To shi ne yake cewa inni ara ma la tarawna, ni ba ina gani abin da ba ku gani. To su ma kafirai za su ga mala'ikun, amma sai an fara gwabza yaƙi, domin in kafin a fara ne su ma za su gudu yadda shedan ya gudu. Ai, kaga ba za a halaka su ba. To da ka sai yaƙi ya rinta ne yadda ba za ka gudu ba, sannan zai ga mala'iku. Su kuma musulmi ba za su ga mala'ikun ba, saboda in sun gan su kuma za su tsorita, su kuma za su ji tsoro, jikinsu zai rauni. In ka ga mala'ika dole hankalinka ya tashi. To da haka su ba sa ganin mala'ikun, sai dai suna ganin ganin wuya an sare ta, ba takobinka ne ya sare ba, ta ga mala'ika ne ya sare wuya. To amma kafure kuma za su ga mala'ikun a lokacin da ake yaƙi, domin su girgiza su, su tsorita su. Shi ya sa a yaƙin Badar ne mala'iku suka bugi kafure, amma a yaƙin Ahzab sun tsorita su ne kawai, sun gan su ne kawai suka tsorita. Haka nan a yaƙin Hunayn, shi yasa lokacin da maza su a zo yaƙin Hunayn, akwai sababbin musulunta a yi, wanda suka musulunta a Makka mutum 2000. An zo ana gwabza yaƙin Hunayn, mala'iku sun zo, sai wani yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cewa abun nan, yana cewa ganin mala'ika ina gani. Sai manzo Allah sai buge kirjinsa ya ce Allahumma hadihi, ya Allah ka shirye shi. A sai imani bai gama shigansa ba, manzo Allah yana masa wannan addu'a, sai dai na gani mala'ika, saboda ai ganinsu tashin hankali. To shi shedan da ya gani sai hankalinsa ya tashi, ana cewa Suraqatu ka ce za ka taimaka mana, ina za ka je, sai gudu yake yi, ina cewa wallahi ina ganin abin da ba ka gani. Inni bari'un minkum, ni ba ruwana da ku. Inni ara ma la tarawna, ni ina gani abin da ba ku gani. Inni akhafu Allah, ite fa ni fa ina tsoron Allah. Amma kun zo ne irin tsoron Allah yake yi, ina tsoron kada Allah ya halakar da shi a wannan rana. Domin ai shedan ya roƙi Allah ta'ala ya jinkirta masa har ranar da za a tashi a kiyama ko? Sai kana rabbi anzirni ila yawmi yub'athun, kana innaka minal munzirin. To da haka an daura an amsa masa addu'ansa, sai duniya ta zo tashi za a karɓi sa. To yanzu me yasa yake yana tsoron Allah? Ma'ana yana tsoron karfa tashin duniyar da ya zo. Sabar abin da ya gani abin tsoro shi ne yake cewa Allah yana tsoron Allah kar ya azabtar da ni, wato yana tsoron kada ya zama duniyar ne ta zo tashi ma kawai halakarsa ya zo. Shi ne ma'anar inni akhafu Allah, yace wallahu shadidul iqab, Allah mai tsananin hukuma. Saboda haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi musu hukuma. To kaga wannan shedan ya doka su ne ya baro su, ku zo ku tafi, zan taimake ku, zan taimake ku, sai ne je kai su inda za su halaka, sannan sai ya zabe. Shi kenan, shi yana iya gudu, domin suna ganin sa yana gudu, yana gudu har ya je fada cikin kogi, har ya fada cikin kogi. Saboda ai inda aka yi wannan yaƙin akwai kogin Maliya a wajen, kogin Yambo, sunan garin Yambo a yanzu reshe ne na Maliya. Saboda haka aka yi dinga gudu, yana gudu har ya je fada cikin kogi kawai ya bata. To kuma suna nan sun shiga uku, aka dinga dukan su, mala'iku na duka, musulmi na duka. To haka shedan yake wa mutum, sai ya loɓa ka, in ya loɓa ka sai ya zame ya barka. Kamar sani shedan iz qala lil insani kufur, falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Kamar shedan ne zai ce ka kafurta, sai ka kafurta sai ce ni fa ba ruwana da kai, ni ma ina tsoron Allah, ni ma ta kaina nake. To duk sabon Allah da kaga mutum ya yi, to shedan ne ya loɓa shi ya yi, amma shedan kuma sai ya dawo baya. Shi dama abokin mutuwa yake nema, Allah ta'ala riga ya tsine masa, ya tabbatar wutar jahannama zai tafi. To yanzu me yake nema? Abokanin mutuwa. To da aka riga ga Ubangiji ta'ala la udhiyannahum ajma'in, zai bada mutane gaba ɗaya. Allah ta'ala ce bai ita ba ta da mutane duka, ثم لا آتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم ولا تجد أكثرهم شاكرين لا أقعدن لهم صراطك المستقيم زي جنسة قبانسو تبايانسو زي زونا تفركين الله يطيع أوري يهانا متاني وطيع الله تعالى يقول باينا ترك كفوك سوكا مذاكر ياوا تو داكا أقول لي فكر بي شيطان قو أنا يا كنسا جارا فكر بيزا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطان مكي ينكو نيكوري كيش مكي to da ka in ka riga ka yake shi makaman yakan sa shine bin Allah da bin manzalar sa sunan to da ka in yace kai kace bazan yi ba shikenan ai dole kanwar naki ne ko ko dia za ka dole in kaki ba yanda riya naki ita ne a sama akan dole wa khalifi nafsa wa shaytana wa asihima wa inhumma ma hadaka nusafatahimi wa la tu'minhumma hakman wa la adalan wa la hakaman fa anta ta'rifu qaid al adali wal hakami to da ka karka ka saba wa shedan karka yadda ka bi shedan wala tudi minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayda al-khasman hakaman karka bi mai husuma shine ranka wanda zai riya maka abu shedan ya yake maka hukunci to karka yadda da wannan to da ka duk wanda ya bi shedan ya sani shedan yana kai shi ya baro shi kamar yadda kai mutanen nan Badar ya kai su wajen halaka suka halaka ya dawo to haka yake kai ka wajen saba wa Allah ya kai ka gidan mata ya kai ka wajen ta'addanci ya kai ka wajen cin haramun haka zai yi ta kai ka gidan giya shaye shaye sai ya doka ka sai ya baro ka dama kuma yana nema abokanin mutuwa ne sai kun je lahira ku je ku shiga wuta tare hizbu shaytani kenan ka zama cikin rundunar shaytan to idan aka je cikin wutar jahannama ma aka je aka shiga wutan yan wuta suka shiga wutar shaytan yana hawa kan minbari ya gudu ba ku san da wannan amma hudubar ta waye ne to da kaje zo ya haukan minbari ya tattara jama'an sa ɗan wuta sai je to ku saurara ku ji wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr
wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم
وبنجي تعالى شيء يا عند أكو حكم تعالى أمري ين الجنة ستفي الجنة ين موسى ستفي موسى شهدا ينا هوا كم من برين سا سيجا وين موسى إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya kuka ki ku bi ni ko nazo na muku alƙawari na ƙarya kuka zo kuka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuma na saba muku alƙawari to da ka nace zan kai ku aljanna ku zo ku bi ni shikenan da kuka biyo ni kuma nazo na kawo ku sar jahannama shine abin da ke da yake nufi Allah ya muku alƙawari in kun bauta masa kuka yi tauhidi za ku shiga aljanna ni sai kuka ki ku bi na sai ku na muku alƙawari in kun biyo ni nan ne za ku shiga aljannan sai na saba muku alƙawari sai ce to ni ba tilasta muku nayi nace dole sai kun bi ni ba ku kuka ga dama kuka bi ni to za ka fala ta dumuni wa dumu an ku tsako kar ku zarge ni ku zargi kawunan ku ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya ni ba zan iya taimakon ku ba in fitar da ku daga wutar jahannama kuma ba za ku iya taimakon ku ko da kaga an gama kenan kawai yace to ba ruwa na da ku saboda haka za ku zauna a cikin wutar jahannama ko azalumai wannan abin da shaytan zai maka kenan ya gama noma ka ya gama shigar da kai sai ka je lahira yayi maka tawaye ya maka dariya to da shi ya dauka shi kadai ne zai shiga domin shi aka fara tsine wa shine farkon nan wutar shaytan to kaga zai ce a bare tafi shi kadai ba gare ne mai abokanin mutuwa wanda za a je a tafi saboda haka ya tattara shine sai ya samu waɗanda za su zauna a wutar jahannam to su ne jama'ar shaytan kenan kasan larawa sun ce al-mushkilatu idha hammat afat ita masifa idan ba kai kade bane tafi sauki amma an ce kai kade ne yanzu a ce kowa lafiyar sa kalau kai ne mara lafiya a gari na abun sai ya fi damun ka kowa mai arziki ne kai ne kawai talaka abun sai ya fi damun ka amma in talakawan suna jewa wancan ma talaka ne zai kaga abun da sauki wancan ma bai da lafiya in an zo ana gaije ka ce wallahi haka wani ma yake fama ba shi da lafiya shi ba ke ta fama ba shi sai ka ji abin da so ba ka da abin da zaka ci ko ne ko wallahi haka wani ma ce kwana yi wallahi ma kwana muka ba mu ci abinci ba abubuwa sun yi tsada ni wallahi mota na zuna ajiye ta ni na hakura ma ta ba nake hawa sai ka ji abin da sauki kai ma da baka samu na mai na motar ka ba baka da na mai shine al-mushkilatu idza amma kafatin saboda mushkila in ba kai kade bane ta sauki to abin da shedan yayi kenan sai dinga ɗebo jama'a kawai yana sa su a wuta yana ta ɗebo abokanin tafiya yanzu ga shari'a ya sa ma yana musu lacca a can yana tattaunawa da su to inda shi kaɗai ne fa ihun ka banza kenan ba mai sauraron sa saboda haka ka guji shedan ka nisanci shedan ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shedan zai kai kai baroka ne Allah ya tsare mu da tsarewansa wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh